Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sojojin kundin bala a Dhaka, babban birnin kasar Bangladesh, sun afka wurin cin abincin nan na zamani, inda wasu da ake kyautata zaton yan bindigar ISIS ne suka yi garkuwa da mutane akalla 20 ciki har da yan kasashen waje da dama. An ce an kubutar da wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani rauni ba yayin wannan aikin ceto mutane. An yi ta jin barin wuta zuwa safiyar yau Asabar bayan da sojojin kundumbalar suka isa wurin sayar da abincin, wato kimanin sa'o'i 10 da fara garkuwa da mutanen. Wasu rahotannin na cewa musayar wuta ta zo ƙarshe, ana wato an hana yan jarida kusantar wurin cin abincin, inda aka girke motoci masu silke da dama. Da yammacin jiya Juma'a ne dai yan bindigar da suka kai hari kan wurin cin abincin. Tuni ISIS ta yi ikirarin kai wannan harin, to amma ba a tantance asalin maharan ba tukunna. Yan sandan Bangladesh sun ce an kashe jami'ansu 2 kuma mutane akalla 20 sun samu raunuka, wasu ma na cikin mawuyacin hali. Kafar labarai ta Amak, wadda ke da alaka da yan bindigar, ta ce an kashe mutane 20 a harin, to amma hukumomi sun karyata wannan rahoton. Ba a tabbatar da tartibin adadin mace-macen ba tukunna. Hukumar 'yan sanda ta ce kimanin 'yan bindiga 8 zuwa 9 ne suka shiga wurin cin abincin mai suna Artisan Bakery, wanda ke unguwar da aka keɓe ma jami'an diplomasiya a Dhaka da misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon wurin. Fadar shugaban Amurka ta White House ta fitar da wani rahoto da aka dade ana jira na farar hulan da aka kashe a hare-haren da jirage marasa matuƙa suka kai a wuraren da ba fagagen daga ba ne. Rahoton na cewa farar hula tsakanin 64 zuwa 116 aka kashe a irin wannan yanayin daga shekarar 2009 zuwa 2015. Mai magana da yawun fadar ta White House Josh Earnest ya ce dabarun gwamnati na yaƙi da 'yan ta'adda za su fi zama sahihai muddin suka zama a fayyace. Kuma shugaban ƙasa ya bayar da wani umarni ƙarƙashin hurumunsa da zammar samar da ƙarin bayanai kan yadda za a daɗa kauce ma rutsawa da farar hula da kuma bayyanawa idan hakan ta ma faru. Rahoton ya shafi mace-macen da suka auku a wuraren da ke wajen abin da gwamnati ke kira wuraren ɗauki ba daɗi. Hakan ya haɗa da hare-haren Pakistan da Yemen da Libya da Somalia, amma banda na Afghanistan da Iraki da Siriya. Adadin na gwamnati ya gaza kiyasin da ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba suka bayar, wanda suka kama daga 200 zuwa fiye da 1,000. Rahoton ya ce ƙarancin adadin na gwamnati ya biyo bayan amfani da ingantattun bayanan sirri da kuma amfani da dabaru irin waɗanda ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba su da su, don haka nan suke dogara ga rahotannin kafafen yaɗa labarai masu cin karo da juna da kuma wasu 'yan bincike. Hakan nan Attorney General ɗin Amurka Loretta Lynch ta ce za ta amince da shawarar ƙwararrun jami'ai da kuma na hukumomin gwamnatin tarayya waɗanda ke binciken amfani da adireshin email ɗinta a maimakon na gwamnati da Hillary Clinton ta yi lokacin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka. Ana kyautata zaton hukumar bincike ta FBI za ta kammala aikinta kwanan nan. kwararru a fannin shari'a sun ce ba su tsammanin za a sami yar takarar zama shugaban Amurka karkashin jam'iyyar Democrat din da wani babban laifi. Da take magana a wani babban taro a Colorado jiya Juma'a, Lynch ta jaddada cewa kwararrun jami'ai da kuma masu bincike na ma'aikatar shari'a na aikinsu ne ba tare da wani na kada su ba, kuma sun fara aikin nema tun ma kafin a nada ta Attorney General. Lynch ta ce wato daidai ne mutane su jefa ayar tambaya kan ganawar bazata da ta yi da tsohon shugaba Bill Clinton, wanda shi ne mijin yar takarar shugaban ƙasar. Da yawa daga cikin 'yan Republican da ke Majalisar Tarayyar Amurka sun ce wannan ganawar ka iya tasiri kan binciken da ake kan adireshin email ɗin, wanda tun da ma suke kokawa cewa ba a gudanar da shi cikin gaskiya. Jama'ar Lynch ta sake jaddada cewa ganawar da suka yi na tsawon minti 30 a filin jirgin saman Phoenix ta'allaka ne kan batutuwan da suka shafi rayuwa da jikokin Clinton da kuma tafiye-tafiye na baya-bayan nan. To, karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mutane akalla shida sun mutu bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta kan wasu motocin bas-bas biyu a Kenya daura da kan iyakar Somalia jiya Juma'a. 'Yan sanda da suka je wurin sun tarar an bindige mutane shida har lahira, a cewar babban jami'in 'yan sanda Joseph Bennett, wanda ya ƙara da cewa ana shirin farauto 'yan ta'addar. Ana kyautata zaton wasu farar hula hudu da wasu masu gadi biyu na cikin waɗanda abin ya rutsa da su. Wasu matafiyan kuma aƙalla biyu sun samu raunuka. Ƙungiyar Al-Shabaab, wadda tsatsauran ƙungiyar 'yan bindigar da ke ƙasar Somalia mai makwabtaka da Kenya ce, ta kai makamantan wannan harin a matalauciyan yankin, wato a matalaucin yankin arewa maso gabashin Kenya.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne.
Ya rabbi sarki mai jima'a, ka taimake mu dan ranar jima'a. Kalagata muta yau da muka yi ta kumban aho da tare zu muka yi.
To, madalla, kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan ziyarar da kwamishinan kiwon lafiya na jihar Bauchi ne ta kai fadar mai martaba Sarkin Misau, dangane da faɗakarwa da kuma wayar da kan al'umma game da shirin na gwamnatin tarayya na ceton ran mutane miliyan guda da gwamnatin ta bullo da shi. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan mahimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu da kuma yadda bambancin haihuwa a asibiti yake da wanda za a yi ta a gida. Rahotonmu na uku kuwa zai yi mana magana ne akan makon lafiya karo na biyu da ya gudana a jihar Kano. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai magana ne akan kiran da likitoci suka nace yi domin kula da tsaftar muhalli don inganta lafiyar yara da mata da kuma dukkanin al'umma a wuraren jamhuriyar Nijar. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da ci gaban faɗakarwa da Dr. Hafsatu Rufa'i Sunusi, wata ƙwararriyar likitan yara da ke asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria game da cutar sankarar jini. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
To, zani tambaya taro jima'a, ina da tambaya domin ni sani.
Mai tambaya don bashi bata, sai da tambaya ne za a sani. Ya rabbi sarki mai jima'a, taimakon mu da ranar jima'a.
ga da ni ji America suka yi na halba kun ba kai ga wata in shi na da umfani mu jiya
in shi na da umfani su mata in ba da umfani su bari ba mu san su na sauka ga wata ya rabbi sarki mai jima'a taimaka mu ranar
jima'a biyo bayan bullo da shirin ceton rayukan al'umma da gwamnatin tarayya ta yi hukumomi a jihar Bauchi sun bazama domin wayar da kan al'umma domin samun nasarar gudanar da shirin. Wakiliyarmu na jihar Bauchi na dauke da rahoto.
Kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Musa Muqaddas ta kai ziyara fadan mai martaba Sarkin Misau dangane da muhimmancin ceton ran mutane miliyan guda da gwamnatin tarayya ta bullo da shi.
Gasa ne gwamnatin tarayya ta sa akan fannin kiwon lafiya na kowane jiha. Wannan gasa za a yi su ne akan cewa za a shiga gidaje da dukkan sako-sako da ya kama a duba ci gaban da za a samu a cikin shekara guda kan wasu kudaden da za a bamu na mai harkan kiwon lafiya a garuruwanmu. Idan aka ga mun samu ci gaba shine za a bamu na wani kudi gaba. In ba a ga wani canji ba to ba ma cikin kason na gaba. To mai martaba fannonin nan guda shida da ake magana fanni ne na haihuwa asibitoci tare da kwararru na bin su akan ciwon malaria musamman da ya shafi yara da mata masu juna biyu na ukun su akan shirga kafin da muka samu nasarori da yawa muna son mu samu nasara fiye da wanda muka samu a da. To na hudun su akan inganta cin abincin yara tun daga haihuwa su samu isasshen nono daga baya kuma su samu ingantattun abinci. Na gaba da su shine na vitamin A sai kuma na kare mata da yara daga cutan HIV da dukkan gida gabaki daya. So wa'annan fannoni an sa kuɗi kowane jiha za a bata miliyan ɗaya da rabi dala akan wanda za ta yi amfani da shi ta samu wasu nasarori akan wa'annan fannonin da na faɗi. Duk wanda ta samu nasara idan ita ce na farko a arewa maso gabas misali za a bata kyautan dala 500,000. Idan ita ce na farko a Najeriya gabaki daya tana da kyautan dala miliyan daya. To wannan gasa muna sa ran da taimakon Allah insha Allah da rawan da kuke takawa kuna matsayin shugabanninmu.
Dr. Halima Musa Muqaddas kenan kwamishinan kiwon lafiya. Mai martaba Sarkin Misau Alhaji Ahmad Suleiman ya bayyana jin dadin sa yadda suka sako masu sarautu a fannin kiwon lafiya.
Babu shakka kowaye yayin irin yanda ku fito ma niyyar ya san da cewa an sami canji na alheri domin yadda aka dauko yanzu ke martabar traditional institution wa sarakuna da da irin wannan ya nuna cewa ana su a shiga cikin kasar sosai domin aiki da ya kamata. Bisa ga abin da firin sai aka samu da kamar na wajen yancin cututtuka guda shida da aka taba gani da kansu da aka canja rawar kowa mai yasan da cewa yanzu shi yasa aka kai ga cinye cewa Najeriya ta fice ta cire cewa an yi maganin wa'annan abubuwa da ya zama cewa kasar nan tana cikin wannan yanzu muna jiran sakamakon cewa an tudda shin yin ku. To yanzu dai alhamdulillah kuma na tabbatar cewa shigowar tradition institute sarakuna shi ya kai ga wannan cigaba cigaba wannan nasa to dama haka yake dan dai aka ja jama'a suka san abin da ake ciki da su ba da gurmawar su. Amma lokacin da za a ga wani can a office a shirya wani abu da ba san abin da yake ba dan tabbatar cewa za a yi nasara ba. To na yi farin ciki kwarai da gaske a tabbatar dukkan yawa na kuma ya su gani ciki ɗan wanda ko dauko wannan sabbin abubuwan da ku suka haɗa duka gabaki ɗaya da ne shi cewar a saving na 1 million lives kuma na shi zancen wanda ya shafi shirin arewa ta maso gabashin nan na da ƙinin cewar ba za mu kasance nasara ba.
Sarkin Misau Alhaji Ahmad Suleiman kenan. Amina Abdullahi Girbo, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Halartar awo ga mata masu juna biyu riba ce da ake samu wajen kula da lafiyar uwa da ɗanta yayin goyon ciki da haihuwa. Halimatu Abdullahi ta zanta da wasu mata a dutsen jihar Jigawa da suka yi mata bayanin akan ribar da suka samu sakamakon zuwa awon ciki yayin da suke da juna biyu.
Zuwa awo yayin da mace ke da juna biyu wani abu ne mai muhimmanci a gare ta. wanda ta hanyar zuwa awo ne jami'an lafiya ke fadakar da mata masu juna biyu muhimmancin awo game da muhimmancin haihuwa a asibiti domin kare uwa da kuma jaririn da ke cikin ta yayin da ta zo haihuwa ko wani irin muhimmanci masu zuwa awon ke gani yayin da suka je awo na zanta da wasu mata a babban asibiti da ke birnin Dutse.
Sunana Aisha Isa.
Ya yaran ki nawa?
Yara na 1.
Haihuwa na nawa kenan zaki?
2.
To wancan karin da kika haihuwa a asibiti kika haihu ko a gida?
Asibiti.
Kin iya haihuwa da kanki a wancan lokacin?
A'a, operation aka.
Me ya jawo aka yi miki aiki?
Saboda an daujin ki an kwana an yi shi ne dalili.
Yayin da kika fara nakuda, shin zaki zauna a gida ne kamar wancan karan ko kuma wani mataki za ku dauka?
Ito kamar dai yadda asibiti ake cewa idan ta huta minti 30 ana so a zo asibiti, za ka iya zuwa asibiti.
Sunana Hawwa'u.
Haihuwar ki nawa?
Haihuwa ta biyu zan yanzu.
Wancan haihuwar da kika yi na farko a asibiti kika haihu ko a gida?
A asibiti na haihu.
Kina zuwa awo kina?
Ina zuwa awo duk lokacin da aka sa min baya wuce zan dawo.
Yaya kike ganin muhimmancin awo?
Gaskiya zuwa awo yana da matukar muhimmanci. Sakamakon matsaloli da dama idan kana tare da su idan kana zuwa za su zo maka da sauki.
To yanzu kuma gaki zaki ya haihuwa ta biyu. Shin zaki zauna a gida ne ki haihu ko kuma daga zarar kin ji nakuda zaki garzayo asibiti?
Na'am, ai ba zan zauna ba, daga na ji alamu zan ta garzayo asibiti. Sakamakon na samu gudunmawa sosai a wancan haihuwar da zan yi, shi yasa ba zan yadda na haihu a gida ba.
Metrom Hassana shugaba ce ta sashen kula da awon ciki na babban asibiti da ke birnin Dutse, ita ma ta yi ƙarin bayani.
Bayanin da muke wa mata masu juna mukan gaya musu abubuwan da ya kamata su ci, ya gina musu jiki, ya ƙara musu ƙarfi, sannan kuma ya kare su daga cututtuka. Muna ba su shawaran abubuwan da idan sun gani za su taho asibiti, ko da ba ranar awonsu ba ne. To waɗannan abubuwan da in sun gani za su taho asibiti sun haɗa da ciwon kai mai tsanani, jijjiga, zazzabi mai zafi, jinkirin fitar mabiya, ko kuma jini ya fara zuba kafin haihuwa. Sannan akwai ciwon ciki mai tsanani, akwai fitar zaren mabiya.
To yayin da matan nan suka zo awo duk kuna yi musu irin waɗannan bayanai, to me yake jawowa waɗansu suke haihuwa a gida ko kuma bayan sun sha doguwar naƙuda an wahala sannan kuma a taho asibiti?
A nan dai gaskiya muna iya bakin ƙoƙarinmu. To amma kuma kin san idan aka koma gida kuma ba da dokar fitar ma ba hannunsa yake ba. Ko da miji ya isa da matarsa za ka ga cewa yana bin umarnin iyaye. Iyaye sukan kawo cikas wajen fitowa da matan nan a kan kai idan sun fara naƙuda.
To idan da ya har haka ne Malama Hassana, wace shawara za ki ba wa mazaje da su kansu iyayen mijin da ma masu ruwa da tsaki a kan harkar haihuwa?
Gaskiya akwai ƙalubale da yawa. Ya kamata a ce a wayar da kan sarkai ko kuma a gwamnatance dan Allah mazajen su dinga ba da izinin matansu ko rashin lafiya ce ko haihuwa a garzayo maza a taho asibiti a zo a haihu.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi. A jihar Kano an gudanar da makon lafiya karo na biyu, shirin da aka bullo da shi domin kula da lafiyar kananan yara da mata. Muhammad Salisu Rabiu na dauke da ƙarin bayani.
Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa ya bayyana cewa an gudanar da wannan shiri a asibitoci biyu a kowace mazaɓa da ke cikin faɗin jihar Kano.
Makon mata da ƙananan yara ana yin sa ne saboda a daɗa faɗakar da iyaye da masu riƙon yara amfanin kai yara zuwa a yi musu allurar rigakafi. Allurar rigakafin nan ta yau da kullum, allurar rigakafin nan da muke ta faɗakarwa a kan cututtuka da suke halaka ko raunata yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara ɗaya. Wannan shi ne kawai a matakinsa.
Su kuma mata kuna duba muhimmancin zuwan su awo ne don naji an ce makon mata da ƙananan yara?
Ai shine na ce makon mata musamman masu ciki da ƙananan yara, su wato ana nunan musu kuma ana yi musu a yi musu awon ciki a ba su allura ta kariya ta titi din nan, sannan kuma a ba su magunguna na ma wanda ake ba wanda idan suka je awo. To ba kawai magunguna da awon za a yi musu ba, za a zauna da su a nunan musu muhimmancin zuwa asibiti na kansu kenan, sannan kuma a nunan musu da muhimmancin kai yaran da suka haifa asibiti a ta yi musu allurar rigakafi har zuwa su wata 9 ko shekara daya.
Shi wannan shiri a asibitocin birni kawai kuke gudanar da shi ko kuma dukkan asibitoci da ke karkashin wannan hukuma taku?
Wato ba za mu ce dukkan asibitoci ba, amma zan iya ce zan ce dukkan mazaba ana daukar asibiti guda biyu. Dukkan mazaba, muna da mazabu 484, so duk mazaba ana bukatar ta samar da asibitoci biyu. To anan abun shine idan mazaba bata da asibiti biyu, sai a ce ta samar da wani guri inda zai zama shine gurin da za a iya samar da wannan aiki a gurin. Zai iya yiwuwa kofar gidan mai unguwa ko hakimi ko dagaci ko dai wani guri inda yara suke taruwa, a sa wannan gurin a ce wannan shine asibiti na wucin gadi a wannan mazabar.
Wannan magunguna da kuke bayarwa a lokacin makon mata da kananan yara, saya ake ko kuma kyauta kuke ba da shi?
Ai wannan magungunan duk gaba ɗaya kyauta ne. Akwai magungunan kamar yadda nace da kai da ake ba mata da kuma wanda ake ba yara da kuma alluran rigakafi na yau da kullun da ake samarwa a gurin. Duk abubuwan nan da ake samarwa a gurin kyauta ne.
To kuma ya fitowar mutane ga wannan shiri?
Wala alhamdulillah, kamar yadda nace ai mai kan fadakar wannan aiki yana tattare da masu wanda suke fadakar da iyaye da sauran mutane cewa ana gabatar da gangami na wannan aiki, su faɗi gurin da ake yi, ana tunanin mata za su je da masu rikon yara. Kuma alhamdulillahi a wannan aikin da muka yi na watan Mayu mun samu fitowar mata da yara zuwa guraren da aka gabatar da wannan aiki.
Dr. Sharif Yahaya Musa, babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga Kanon Dabo. Su ma likitoci a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar sun kara jaddada muhimmancin kula da tsaftar muhalli, inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Likitoci sun nace kira a duk kufa ga tsafta domin kawo kariya ga kananan yara. Malam Sanu Ila, wani jami'in kiwon lafiya a likitar Alfarma.
Yawwa, kamar yanzu dai muna cikin lokaci wanda ya shigo akwai majina, akwai zawo da amai na yara. Shi dai ne yanzu an kirsorta dai ke dan haddaba yara dai.
To kai maganar zawo da amai muke jawo shi?
To zawo da amai dai kowa ya sani dai rishin tsafta ke kawo shi, rishin hygiene kenan. In babu tsafta dole ne a samu matsala ga yara.
Ga wannan cututtuka da kai magana, akalla nan kuna samun yaro na alfarma an kawo shi baya lafiya?
Yawwa, to amwayan da ya gayi ni ana samun kamar yaron da ya kai biyar haka. Wani bi a dan samu masu zawon kamar ko mutum biyu ko uku, amma dai aksari dai an samu majina yanzu.
Babu wata ƴan masassara haka?
To ai da an ce majina akwai masassara, surtout ungoyenmu na nan Mara ɗaya, kaga aksari tsafta ta yi kaɗan.
Wayan ɗaya ma sun goye bayan likitoci cewa rashin tsafta babbar illa ce ga lafiya. Muhammad Isa Kwanda, wani mai kare haƙoƙin farfulla.
Tsaftace muhalli yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara lafiya. Kuma muka lissafa yanzu kamar wannan cuta ta cizon sauro da duk wasu cututtuka wanda ake ɗauka duk daga cikin inda ke da dauɗa ne suke samun ƙwayaƙwansu duka har suna samun mutane cuta.
Ina kiranka ga mataye.
To kiran da muke ba ga mata kaɗai ba, ma duka da masu gidashe, yana da kyau a zanki tsaftace muhalli da hanyoyi, kuma duka a zanki sa tsafta a cikinsu don a kiyaye duka wasu malatoci wanda ake ɗauka daga cikin.
A cikin birane ina kira ga magabata.
Magabata su ne na farko wanda ya kamata su yi magana bisa ga tsafta kenan. Su ya kamata su sa duk matakan da ya kamata don a kiyaye da tsaftace muhalli.
Dan magana kan ce tsafta dai cikin addini. Malam Sanu Ila a alfarma, wani shin kunne za a yi ma uwayen ɗaya ya zama mataki na rigakafin cututtuka ga ƙananan yara?
Kowace uwa dole sai ta kula da ɗiyanta kenan. In yaro za ya ci abinci, a samu sabuni da ruwa a wanke mai hannun shi ya ci abinci in ya dawo daga wasa a kula shine dai kawai in aka kiyaye wannan da zan share gidanta da barin wata shara da wasu ruwa hakan ga na wanke-wanke da wani midi suke tara wannan duk ya kamata a samu wuri inda za a zanki samu ana zudda su tunda duk ga mu da kwalbatai nan da wani menene yana da kyau a ce duk an kula an kiyaye yara bisa ga wannan
Aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma sai bayani daga bakin Dr. Hafsatu Rufa'i Sunusi kwararriyar likitan yara dake asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria akan cutar sankarar jini
mutane da suna tambaya su ce to shi ita wannan sikla ba ta da magani ne ba ta da magani ne akwai magani da zai iya yayaye cutar ko gaba daya ko ko dai a samu ragowa sosai matukar ragowa akwai magani yanzu wanda ake ce ma hydroxyurea kwaruwar magani ne wadanda suke taimaka ma mai cutar sikila kada ya samu crisis suke taimaka ma jinin su rayuwar shi ta bi kwana 20 yadda za su iya yawan karin jinin da ake musu ko canjin jini zai ragu yakan sa su samu jin dadi su samu walwala yakan kuma kara rage musu duk wata lafura da take tare da cutar sikila bai cire cutar sikila ba bai yi maganin cutar sikila gaba daya ba amma ya rage tsananin ciwon da suke zuwa da shi zai rage tsananin yadda za su samu stroke ko su samu chest syndrome ko su samu priapism ko kuma ma duka wannan ciwon da rashin jini din da kuma ciwon kafafuwa da na kashi so abubuwa ne waɗanda ga sunan har yanzu dai ana ta ci gaba da bincike akan shi cutar sikila amma cuta ce wadda a da za ka ga a Najeriya kashi 80 cikin 100 na masu ciwon sikila suna mutuwa kafin su kai shekara 5 amma yanzu ba haka bane suna nan da yawa sun kai shekara 20 30 40 akwai wadda na sani ta haifi yaya 8 sai da ta kai shekara 48 sannan Allah ya dauki ranta a yanzu haka akwai tsohuwa a Lagos wadda shekarunta 92-93 years kwana da ta celebrate birthday dinta so a yanzu cutar sikila akwai hanyoyi da dama wannan canjin jini yana matukar taimakawa hydroxyurea tana matukar taimakawa sannan kuma in an bi an nace da zuwa asibiti ana bin shawarwarin da malaman lafiya suka bayar
Kwararriyar likitan yara da ke asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kenan Dr. Hafsatu Rufa'i Sunusi take bayani akan cutar sankarar jini yadda take da kuma illolinta Zaharuddin Sani Funtuwa ne ya aiko mana da jawabin da likitan ta yi a wani taron gangami akan rana ta musamman da ya gudana domin yaki da cutar sankarar jini Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice sojojin kundin bala a Dhaka babban birnin kasar Bangladesh sun afka wurin cin abincin nan na zamani inda wasu da ake kyautata zaton yan bindigar ISIS ne suka yi garkuwa da mutane akalla 20 ciki da musamman yan kasashen waje. Sojojin wato wani harin jirgin saman sojojin gamayyar da Amurka ta jagoranta ya halaka wasu manyan kwamandojin ISIS biyu a makon jiya daura da birnin Mosul a cewar hedkwatan tsaron Amurka ta Pentagon jiya Juma'a. Mamatan sun hada da mataimakin ministan yaki wanda ya jagoranci ISIS wajen kama birnin Mosul a shekara ta 2014. Kawar da waɗannan jagororin 'yan ta'adda daga fagen daga zai share ma sojojin Iraki hanyar wato sake kwato birnin Mosul tare da taimakon sojojin gamayyar ƙasashe a cewar mai magana da yawun Pentagon Peter Cook waɗanda aka kashe ɗin su ne mataimakin ministan yaƙi na ISIS Basim Muhammad Ahmad Sultan Al-Bashiri da kwamandan soji Hatim Talib Al-Mumdi.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.